أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد النبي الطاهر الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنوا بركم دا وانا لوكتي بركم دا حقوا وانا يمتي من البركة وانا مسلاتي من البركة wanda irin waɗannan lokutan muka saba gabatar da karatunmu na littafin Umdatul Ahkam. Wannan shine wato karatunmu na 51 a cikin wannan littafin. Bayan aya wadda muka yi kafin shigowar watan Ramadan, muka tafi hutu na watan Ramadan, ko kuma canjin aiki daga wani aikin zuwa ga wani, muka dakatar da karatun hadisi, muka ɗora cikin karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma. Yanzu kuma Allah ya kawo mu bayan shudewar watan Ramadan, yanzu haka muna cikin wato watan Shawwal. Yau muna 11 ga watan Shawwal din shekara ta 442 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam, wasu daidai da 23 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Kuma insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya a karatunmu na azamanmu na 50. Mun kammala babin da ke magana akan zakatul fitri, yanzu kuma insha Allah za mu shiga kitabus siyam, wato babin da zai mana magana akan azumi, hukuncensa da kuma abubuwan da suka ta'allaka da shi. Shi dai azumi a cikin lugha, an yi as-siyam a cikin lugha, ana nufin al-imsak, wato kamewa. Wato ana masa ta'arifi azumi da cewa shine imsakul muslimil aqili aw al muslima al aqila al khaliyah min al hayd wal nifas an al ta'am wal sharab wal shahwa al jinsiyya min tulu'i al fajr al thani ila ghurub al shams bi niyyat al ta'abbud. Wannan ina ce mafi kyawun wato ta'arifi na maganar azumi, shine wato kamewar musulmi namiji mai hankali ko musulma mace mai hankali wato tsawofinta daga haiba, jinin haiba ko jinin biki, wato bata cikin jinin haiba ko biki, kuma ta zanto mai hankali. Wato kamewar waɗannan biyun, musulmi namiji ko musulma mace, daga ci da sha da kuma sha'awa irin ta jinsi, tun daga hudowar alfijir na biyu, wato alfijir sadiki kenan, har zuwa faduwar rana, da niyyar yin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ake nufi da azumi. Idan kuma ana nufin wato imsak din ne, to shi ma ya zo a cikin Alƙur'ani. Misali al-imsak, fasarar azumi kenan ta farko, ya zo a cikin Alƙur'ani a cikin isar nana Maryam alayhi salam, idan take cewa faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-insiya falan ukallima al-yawma insiya. To wannan as-sawm din nan, inni nazartu lirrahmani sawman, to ana nufin al-imsak ne, ba wai sawm ne irin azumi irin wannan wanda muke yi ba. Kamewa ne daga yin zance, cewa ba za ta yi zance da kowa ba a wannan wurin, sai ta kira shi da suna siyam ko kuma sawm. Shi azumi wato Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta shi ne akan bayinsa musulmai a cikin shekara ta biyu bayan hijira, wato shekarar da aka yi yakin Badar kenan. Kuma sannan ya sanya shi ɗaya daga cikin manyan rukunan musulunci. Yana da hukunce-hukunce da yawa da kuma hikimomi da yawa da ke cikinsa. Hikima ta farko, wato a bayyana a zahiri, azumi kamar wata riyaba ce ko wani training ne da mutum yake yi wa ransa, ko yake yi wa zuciyarsa, da kame ta daga sha'awa-sha'awanta da abubuwan da take so. Mutum ya sabar wa ransa kamewa daga abubuwan sha'awa da sauransu. Abu na biyu hikimar da ke ciki shine wato barin ci da sha da kuma sha'awa ta jinsi da mutum yake a wannan lokacin dan niyyar bautawa Allah subhanahu wataala, to yana gadarwa mutum wato karuwar imani da kuma karfin gujewa abubuwan da Allah ya haramta masa da kuma hanuwa daga sha'awoyi waɗanda ba na halal ba. Kaga hikima ta biyu kenan. Hikima ta uku daga cikin azumi shine wato wannan karanta abinci da abin sha din da kuma hannuwa da mutum yake a wannan lokutan, wato shi ma har ila kamar wani tamrini ne ko training ne da mutum yake wa kansa na yin muraqaba da ubangijinsa da kuma tsoron ubangijinsa, girmama ubangijinsa, wato mutum ya zanto kamar wannan training din da muka samu a lokacin da muke azumin Ramadan. Duk wani abu na addini sai ka ji yana da girma a cikin zuciyarka, duk wani abu na neman lada sai ka ji zuciyarka tana son shi. To kaga wannan training ne na musamman da wato Ramadan ya yi maka, to ana so musulmi ya zarce akan haka ya zama ko ya shama a cikin haka yake. Hikima ta uku kenan. Hikima ta hudu shine wato hikimomin da ke shi azumi wato yana training din dan adam daga barin sha'awai ko da a ce ga su nan abubuwan sha'awa din. Mutum ga shi nan ga iyalinsa, ga shi nan yana buƙatuwa zuwa ga iyalin nasa amma kuma babu damar yin wani abu don biyan buƙata irin ta jinsi da jinsi. Saboda me? Saboda neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ma yana haifar da wani tasiri na ƙarfin imani a zuciyar ɗan adam. Don haka ne ma Ubangiji ishara a cikin ayar da yake magana kan azumi din a kutuba alaikum siyam kama kutuba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tabbas za ku samu tsoron Allah. Tabbas za ku samu tsoron Allah. Indai kun yi azumin domin Allah, to tabbas zai gadar muku da tsoron Allah. To wannan ake nufi. Hikima ta biyar da ke cikin azumi shine shi azumi wato wannan ɗanɗana yunwa da ƙishirwa da mutum ke yi. To yana sanya wa mutum wato ya yi tunani cikin rayuwar waɗanda saboda yanayi na talauci kusan a kowane lokaci ma ba su samun isasshen abin da za su sha, ba wai sai da azumi ba, koyaushe ma a haka rayuwar take. To da haka kaga wannan ɗin zai shauƙantar da mutum zuwa ga taimaka musu. A taƙaice dai shi ne azumi gaba ɗayansa yana kunshi ne da hikimomi masu yawa na zahiri da na batini. Wannan abin da ya bayyana kenan a zahiri ko kuma hikimomin da mu a matsayinmu na 'yan adam muke iya gano su, amma sauran hikimomin da suke ɓoye kuma waɗannan ba za su wato ba za su lissafu ba. Hadisi na farko a cikin babin shine hadisi na 177 a cikin littafin. Na'am. Okay, a naku. Okay, ni kuma nan da ta manda ta basu kin nan ikon Allah. Na'am. Ana bi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayni illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Wannan hadisin an karɓo shi daga sirna Abdulrahman bin Sakhri radiyallahu anhu wanda aka fi sanin shi da Abu Huraira. Yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqaddimu Ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn, kada ku gabaci Ramadan da azumin wuni daya ko wuni biyu illa rajulan kana yasumu sawman falyasumu, sai dai mutumin da ya kasance dama yana da wani azumi da ya kasance yana yi to shikenan ya yi shi. Wato kada a ce dan kana tunanin ana tunanin wata il gobe ko jibi a tashi da azumi shikenan, kai kuma kawai sai ka ce bari ni niyya to ni kuma in azumci ranakun saboda in tari Ramadan, to shi Ramadan ba a tarassa sai ka tabbatar da kamawar shi sannan zaka fara yin sa. Yau amma idan mutum ya kasance yana da wani azumi da ya saba yin sa kamar azumin Litinin da Alhamis, sai ya zamto ana sa rai wata il a tashi da azumi ran Juma'a ko Asabar, don ka saba yin azumin ka na Alhamis da kawai sai kai azumin ka, wannan babu komai. Ko kuma idan kana wani azumi ne na bakanci, kai azumin kai rantsuwa ne
to wato kamar ka fara rantsuwa kama ka azumi uku ne ka fara wato kil ranar litinin kai litinin kai talata to ana fara kuma wato kila tashi da azumi ran alhamis to shikenan sai kai har larabar ma wannan babu komai yawa amma in ba haka ba shi watan ramadan ba a tarassa idan mutum kuma yayi to haka ne maimakon ma ya samu lada zunubi zai samu wato wannan rana kwana ɗaya kafin azumi ɗin ko kwana biyu kafin azumi ana kiran su yawmu shak ranar kokwanto saboda ana kokwanton watakil misali yau 29 ne ga watan ramadan to ana kokwanton watakil gobe ta zama ɗaya yau 29 ga watan sha'aban misali kaga ana kokwanton watakil gobe ta zama ɗaya ga watan ramadan ko kuma ta zamto 30 ga watan sha'aban saboda haka haramun ne gobe ɗin ka yi azumi yawa ko da kuwa malamai suka ce ko da ka tashi da niyyar yin azumin nafila ɗin misali sai ya bayyana kuma ai an ga wata to ba dama ka ce ai tunda dama na tashi da niyyar azumi shikenan na mai da shi ya zama farilla babu dama sai ka rama wannan wunin daga baya yawa wallahu a'lam نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وانا حديث عن ترقوش لقصيرنا عبد الله بن عمر إدر الله تبدا قريشي دشيد ما يفن صدقنا صحابيني كما يدم كسن قال يشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول hakika na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa idza ra'aytumu fasumu idan kuka ganshi wato wata kenan fasumu to ku azumi wa idza ra'aytumu idan kuma kuka ganshi fa aftiru to ku ajiye azumi wa in gumma alaikum idan kuma aka rufe muku wato ya zamto a gari yayi duhu ba ku ga wata ba fa qadru lahu to ku kaddara masa wato ku kaddara cewa tunda ba ga wata ba yau to shikenan gobe ma sai ku tashi da azumi in a cikin Ramadan ne idan ba ga watan Shawwal ba gobe ma sai a tashi da wani azumi wanda zai ciki ya zama 30 sai dama watan kwana 29 ne ko 30 kamar da ya faru bane kenan to haka nan idan 20 ga watan da 29 ne ga watan Sha'ban sai ba ga wata ba to a cike Sha'ban din ya zama kwana 30 jibi sai a tashi da azumi insha Allah yau hadisi yana magana ne akan wajibcin wato azumin Ramadan da kuma abinda ke wato abinda ke wajabta ajiye azumin abinda ke wajabta daukar azumin da kuma abinda ke wajabta ajiye azumin shine ganin watan da kuma menene hukunci idan ya zamto wato gari ya rufe ba a ga wata ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'ummarsa da cewa su yi azumi saboda ganin wata idan sun ganshi sannan su ajiye azumi saboda ganin wata idan sun ganshi wannan hadisin yana magana ne ga dukkanin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗaya daga cikinsu ya ganshi kamar a faɗa wasu malaman kenan sun ce mutum ɗaya ma in ya ga wata aka tabbatar cewa mai hankali ne musulmi ne kuma wato ba mai yawan ɗaukar ayyukan saƙo ba ne to za a iya ɗaukar azumi saboda shi wasu malaman kuma sun ce sai dai daga mutum biyu zuwa sama to haka nan wajen shigan Shawwal nan ma malamai suka ce wasu malamai suka ce mutum ɗaya ma in ya gani za a iya ajiye azumi wasu kuma sun ce sai mutum biyu ko sama da haka cikin hadisin kuma abinda za mu riƙa na farko daga cikin hadisin shine wato ta'aliqin hukuncin ganin azumi wato an rataye hukuncin gani sai an ga wata sannan za a ɗauki azumi idan ba a gan shi ba za a ɗauka ba maƙasudi dai abinda ake nufi da ganin shine wato gani irin na al'ada dai wanda aka saba kuma ko da mutum ɗaya ne daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata inda an tabbatar da hankalinsa da musuluncinsa da imaninsa za a iya ɗaukar azumi kamar yadda ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
cewa yana cewa inna ummatun ummiya mu al'umma ce ummiyai la naktubu wala nahsub mu ba ma yin rubutu kuma ba ma yin hisabi ash-shahru hakaza wa hakaza wata kaza da kaza ne kamar yadda yazo a cikin hadisi cewa a wata ruwayar hadisin yace wata kwana 29 ne ko kwana 30 faransu da yace inna ummatan ummiya yana nufin wato cewa mu wato wannan fadar ta hana abinda wasu mutane suka yi itikadin sa da cewa za a iya dogara ga da mutane masu ilimin taurari ko ilimin sanin manazil na taurari da sauransu kamar geographers shin za a dogara da su wajen gan daukar azumi da kuma ajewa a'a ba za a dogara da su ba ba za a taba dogaro da su ba domin kaga ko a banan nan su geographers sun fada cewa lallai ba za a ga azumi ba za a ga wata ba a 29 ga watan Ramadan lallai ba za a ga azumi ba za a ga wata ba saboda su iliminsu ya tabbatar musu da cewa watan ba ma zai kama ba sai ranar 29 din wato wajen karfe 10 da rabi na dare sannan watan ma zai bayyana da haka a wannan ranar suka ce duk wanda ma ya ce ya ga wata to tauraro ya gani irin tauraron zuhulu ko menene ya gani ko tauraron ne mai suna zara sai in shi ya gani to amma kuma a hakan a jihar Bauchi da wasu guraren kuma an samu waɗanda suka ce sun ga wata kuma an tabbatar da ganin nasu wanda har ma da yawa a jihar Bauchi an ce sun aje azumi sun yi idi daga ciki akwai Sheikh Dairu Usman Bauchi wanda babban malami ne a ƙasar nan mai ilimi kuma wanda an shaida da salahasa kuma ya aje azumi wasu da yawa kuma daga cikin jama'a sun aje azumi a cikin garin Bauchi da kewaye to ran kenan ilimin geographers ba za a dogara da shi ba saboda ai mu addininmu na musulunci kaga ba za mu aje ka'idar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu akai ya dora mu akai mu koma dogaro da ilimin turawa ba yawa idan muka ce ko za mu yi wannan to kaga a abubuwa da yawa na addini za a samu sakaci misali kamar iddar mace ai mace suna yin idda ne in miji ya sake ta saboda ni saboda kubutar da mahaifarta a tabbatar cewa babu ciki a ciki to kenan za a dogara da ilimin turawa kaga shikenan sai a koma gun wato gani ko kuma embryology idan aka saki mace yau sai a je likita ya gwada ya gani shin akwai ciki a jikinta in ya tabbatar babu ciki babu dalilin ciki ka gobe ma ko jibi sai ta yi aure kenan ta samu miji ko to kaga a nan kaga an aje hukuncin da addini ya bar mu akai kenan an koma kan hukuncin da turawa suka abin nan da haka wannan kaga duk ba zai yiwu ba yawa to saboda haka kaga wajibi ne wato mu tabbata akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar mu akai ba wai ilimin masana duniyar taurari da sauransu ba ba wai muna karaita su bane su je su rike ilimin su mu ma mu rike namu tunda dai ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu akai idan kun ganshi ku aje idan kun ganshi ku dau azumi idan kun ganshi ku aje azumi kaga in geographer ya zo ya ce mana ai ba zai yiwu a ganshi ba wannan bayana ko da cewa Allah madaukakin sarki ba zai nuna wa kowa wannan wata a wannan ranar ba ne yawa wannan wani abu ne sure da Allah ya sanar da su ba ya kare ta su muke ba amma dai ba za mu aje abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya bar mu akai sannan kuma mu koma kan ilimin geography ba saboda idan aka fara daga haka to ina tabbatar muku da cewa sai an koma wannan magana ma da na faɗa yanzu cewa mace idan aka saki mace kaga ai babba hikima da yake ciki shine idda hikima da yake cikin yin idda shine dan kubutar da mahaifarta a tabbatar cewa mahaifarta kalau take babu ciki a ciki shine aka ce sai ta jini uku ko in dai jini na farko sannan sai ta jira sai ta jini na biyu sai ta jini na uku sannan in ya son ta samu miji sai ta daura aure sannan kuma ba a yarda wani ya neme ta a tsakankanin sana da ke wannan jinayen uku ba to kaga in za a koma kan ilimin yan zamani sai a ce kenan a je mana in aka sake da to a je mana a duba a asibiti in dai aka tabbatar ba ta da ciki ba shi kenan sai ta auri wani yawwa to ka gani saboda haka kaga al'umma za ta zama wata iri abubuwa za su rikice Allah ya kiyaye mu yawwa abu na biyu da za mu rika daga cikin hadisin shine faɗansa da ya ce wa idan ra'aytumuhu idan kuka ganshi wato ana dogaro ne da gani irin na idanu ba wai ganin irin na microscope ba don microscope zai iya ganin abin da ido baya gani za a iya duduba kakaf ba a ga wata ba amma mai microscope idan ya duba shi kuma sai ya ce gashi nan ya gan shi zaka ba za a dogara da ganin microscope ba za a dogara ne da ganin idanu so da shi microscope zai iya ganin abin da ma ba a cikin sararin wannan duniyar yake ba yana gani ne na hangen nesa sosai haka nan kamar yadda ya na faɗa ba za a dogara ga masu ilimin falaki da sauransu ba kuma wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da dukkanin al'ummarsa baki ɗayansu abu na uku da za mu riƙa daga cikin hadisin da ya ce fasumu ai shine jawabin sharaɗin cewa idan har an gan shi da shi kenan ku ɗauki azumi malamai sun yi saɓani shin sai mutum wato an ya kawo shaidu na kan cewa ya ga wata sannan za a yadda da ya ga watan ko kuma sai mutum ya furta kalmar shahada an tabbatar da cewa musulmi ne sannan za a yi dubo ko ba haka ba ne ya zo a cikin hadisi daga sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yace jaa arabiyun ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani balaraban kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni ra'aytul hilala ya rasulullahi haqiqa ni na ga wata qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa atashhadu an la ilaha illallah atashhadu anna muhammadar rasulullah shin ka shaida cewa Allah shi kadai ne abin bauta shin ka shaida cewa annabi muhammad manzon Allah ne ala na'am sai balaraban kauye ce kwarai kwana shaida ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bilal ya kai bilalu azzin fil nas an yasumu gadan ka ga yawa mutane kai ka sanar da mutane cewa gobe a dauki azumi to kaga nan mutum ɗaya ne zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma balaraban kauye ne ma ba a cikin gari yake ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kuma aka dauki azumi haka nan kamar yadda ya zo haila yau wajen ajiye azumin ma malamai suka ce ko da mutum biyu ne suka zo da cewa lallai su sun ga wata to za a iya ajiye azumi kamar yadda hadisai da yawa suka bayyanar da hakan misali akwai hadisin Rubi'i bin Qurash radiyallahu anhu yace daga wani mutum daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane sun yi saɓani a ƙarshen wuni na Ramadan sai ga wasu larabawan ƙauye guda biyu suka zo suka yi shaidarwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi rantsuwa da Allah cewa wallahi lallai sun ga wata shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarci mutane cewa a ajiye azumi aka kuma ajiye azumi hadisin yana nan Imam Ahmad dan Hanbal ya ruwaito shi Abu Dawud ya ruwaito shi kuma ya ƙara da cewa wa an yagdu ila musallahun kuma cewa mutane su waye gari su tafi zuwa ga masallacin idi gobe haka na akwai hadisin abdurrahman bin zaid bin khattab radiyallahu anhu wanda nake gaya muku cewa sayyidina umar ya canza mishi suna ainihin sunan shi muhammad ne sai abokan shi suka zo suna zance suna kamar zagi haka gari shi suna gaya mishi magana marar daɗi kai muhammad kaza kaza kai muhammad kaza kaza sai na umar yana ji sai ya kira shi ce kai zo nan a gaban abokan nan shi yace daga yau ba sunan ka muhammad ba na canza maka sunan ka abdurrahman domin ba za a rika fakewa da kai ana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kuma rika bi duk gidajen sahabbai waɗanda suke da ƴaƴa masu suna muhammad sai ya canza musu suna zuwa abdullahi ko zuwa abdurrahman to wannan hadisi an karɓo ne daga gare shi abdurrahman dan zaidu dan khattab dan gidan uwan sayyidina umar ne cewa shi ya yi kuɗi ba wata rana a yau mu shakki sai ya ce haƙiƙa ni na zauna tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na tambaye su kuma haƙiƙa sun ban labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su mu li ru'yati ku ɗauki azumi saboda ganin wata wa afiru li ru'yati kuma ku ajiye azumi saboda ganin wata wan sukula kuma ku ibada saboda ita fa in gumma alaikum idan aka rufe muku ba wata ba fa atimu salatina yawman to ku cika kwanakin watan ya zama kwana 30 to in shaida shahidani muslimani idan shaidu guda biyu suka shaida cewa sun ga wata fasumu wa afdiru ku dauki azumi haka nan in wajen ajewa ne suka mutum biyu suka shaida cewa sun ga wata to ku aje azumi imamu ahmad ya rawaito shi a cikin musnad al-kufiyin haka nan imamu nisa'i ya kawo shi a cikin kitabu siyam haka nan malamai da dama ne daga cikin malaman hadisi sun rawaito shi abu na hudu zamu da ƙara da cikin hadisin shine da yace wai zara aitumu fa aqiru cewa idan kuka ga watan shawwal to ku aje azumi wato wannan yana nuna mana cewa shi ma wajen aje azumin wajibi ne sai an ga azumi sai an ga watan sana'a aji ko kuma in ba haka ban ba ga watan mutu a cika kwana 30 abu na biyar da zamu da ƙara da cikin hadisin shine da yace sumu dinnan da kuma afdiru dinnan yana nufin khidabi ne zuwa ga dukkan al'ummarsa baki ɗayansu cewa ganin mutum shin ganin mutum ɗaya ya ishi dukkan al'umma ko kuwa yaya abin yake ko kuma kowanne mutanen gari sai sun gani misali mutanen garin nan in sun gani shikenan mutanen kamar mutanen Jigawa in sun gani shin mutanen da ke Kano za su iya ɗaukar azumi ko ba za su ɗauka ba ko kuma mutanen Najeriya in sun ga wata mutanen da ke Nijar ko Burkina Faso za su iya ɗaukar azumi ko ba za su ɗauka ba shin yaya abin yake ba na mai sun saɓani a kan wannan wasu ba na sun taɓa kan cewa kowane gari suna da nasu ganin musamman idan akwai nisa tsakaninsu wasu kuma malamai sun taɓa kan cewa duk garin da yake gabas da ku idan ya gani to kuma ganin su ganin ku ne musamman idan wato wata ƙasa ce da suke makwabtaka da su suna gabas da ku to ganin su ganin ku ne kwarai da gaske to duk akwai wannan ƙaulin daban-daban daga maluma عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السهور بركتون فان في السهور بركتان وانا حديث عن كرؤوس سيدنا انس بن مالك ببن خادم من زعم الله صلى الله عليه وسلم يجي من زعم الله صلى الله عليه وسلم يجي تسحروا كرقين سهور فإن في السهور بركة دومن حقيقة أشكين سهور أكوية على البركة هذه سنينة وقالة أكام فلالرين سهور نعم واتو ما لم يسكت شيء كما السهور لنن تنا دا أبنن بنا بيو أكوية لغة بيو أشكي مثال إن أشي السهور دا فتح نعم السين لنن فتح أنت السهور فأنا نفن سونان أبنشن دا لا أشي لغة سهور لنن man an ce as-suhur an yi rufu'a wato an sa musabban ma shi kuma ana nufin ainihin sunan aikin cin abincin ne kamar yadda ibnu daqiq al-id ya faɗa barakatun ɗinnan da aka ambata a cikin hadisi wato albarka ana nufin a cikin albarka ce hissiya ko kuma ma'ana wuya duka akwai a ciki wato Allah zai sanya mutum albarka a cikin abincin da zai ci din lokacin suhur sai yau kuma ana nufin albarkar da ke cikin shi ne mutum zai kai azuminsa cikin nishaɗi fiye da wanda bai ci abincin suhur ba sai yau kuma ana nufin saboda lokacin suhur din nan in mutum ya tashi yayi suhur to insha Allah zai samu damar da zai danyi wani abu na addu'a da sauransu kuma dama lokaci ne da wato Allah madaukakin sarki yake gwanjan rahamarsa yana kira ina mai wata addu'a in biya masa ina mai wata bukata in biya mar ina mai neman gafara in gafarta masa ina wanda yake cikin yanayi yayi mishi lokacin ubangiji yana gwanjan rahamarsa to kaga lokaci ne mai albarka har ma Allah yana yaban masu yawan yin istighfari a lokacin suhur ko wal mustaghfirina bil ashar saboda haka wannan kaɗan kenan daga cikin albarkokin da ake nufi wa ana Anas bin Malik radiyallahu anhu an Zaid bin Thabit radiyallahu anhu qala tasahharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salati qala Anas qultu li Zaid kam kana bayna al-adhan wa as-sahur قال أجر 50 آية وانا حديث واتو حديث ني وانده يكي رواية صحابي ني دقون صحابي صحابي ني رواية دقون صحابي داما اكو ارواء لنا حديثا اما كأني جسيا حديث دا بيزمتو صحابي ني رواية دقون صحابي مثالي أنس بن مالك رضي الله عنه غريشا كربو حديث شي كما يقراني daga sirna zaid bin sabit zaid bin sabit kamar da muka shafa da wato gwani ne na alqur'ani wani sahabi ne mai basirar gaske kwarai da gaske shi yana daga cikin wato marubutan wahayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa madina shekarun zaidu duka duka basu 15 ba imma sun kai in sun kai 15 to ba za su fi ba dan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya zaidu ina jin shekarun shi ba za su kai 30 ba mahaddacin alqur'ani ne hasali ma shine gangaren din da ya rubuta alqur'anin farko na zamanin sayyidina Usman bin Zaid bin Sabit ya taba zuwa ya je koyi wani yare a kwana 12 ya iya yaran ya iya rubutu da yaran ya iya komai na yaran a cikin kwana 12 azu basira fa irin ta sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wato yace Zaid bin Sabit yace kuma hayi lawo da yana da cikin falalarsa shine mutumin da ya fara bawa annabi sallallahu alaihi wasallam abinci a Madina shine wanda ya fara kawo annabi sallallahu alaihi wasallam abinci a garin Madina ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina kala yace tasahharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man yastahur tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qama sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ila salati zuwa ga sallah qala anas sirna anas yace qultu li zaid sai na tambayi zaid kam kana bainal azani was sahur menene gurgurdan nisan dake tsakanin gama sahur dinku da kuma sanda aka kira sallar shiga sallah qala sai yace qadru 50 aya gurgurdan aya 50 ne wato daga sanda suka kamala sahur zuwa sanda aka kira as-salatu gurgurdan yadda za a karanta aya 50 nam e malamai suka ce wato wannan sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu ya ruwaito daga Zaid bin Sabit cewa su sun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa kuma cewa ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya gama sahur kenan ba daɗewa sai aka kira kiran sallah to gurgurdan nisan da ke tsakani shine gurgurdan aya 50 sabai ridwanu Allah alaihi sun kasance wato duk sanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna lura da abubuwan da yake sosai kuma saboda saban su da karatun alqur'ani su suna auna nisan abu ne nisan lokaci da yanayin yawan karatu yawan nisan karatu kamar misali a nan kasar za mu iya misali da marjayi khalifa Sheikh Ishaq Rabi'u saboda saban da yayi wa karatun alqur'ani shi ya kasance in an ce in yana tafiya a mota yana ba yana kirga nisan gari ne da kilomita ba shi da izin alqur'ani yake abuna saboda koyo shi a cikin tilawa yake yakan ce tsakanin gari kaza da gari kaza izu kaza ne tsakanin gari kaza da gari kaza hizifi kaza ne kaji masu abin kwarai da gaske khadim alqur'ani sunan Allah ya kara masa rahama fiqi wanda ke cikin hadisin kuma malamai suka ce a ciki za mu iya rikar cewa wato muhimmancin jinkirta suhur da kusantar da shi dab da lokacin hudowar alfajir domin idan mutum ya jinkirta suhur to shi kansa abincin suhur din sai ya fi amfani a jikin mutum kuma mutum zai zamto saboda wannan kaza mutum ba zai koma bacci ba tsakanin suhur da kafin sallah mutum ba zai koma bacci ba wannan komawa baccin yakan janyo mutum ya makara ko ya zamto mutum bai samu sallah a jami'i ba kuma malamai suka ce wannan gurgurdan aya 50 din nan ba wai ana nufin dogayen ayoyi kamar irin ayoyin farkon suratul ma'ida ko kuma ayoyin ƙarshen suratul baqara ba ba kuma ana nufin gajajjerun ayoyi kamar irin ayoyin suratul shu'ara ba ana nufin ayoyi matsakaita misali kamar misali ayoyin kamar suratul hajji
ko suratul mu'minun kaga wannan ayoyin su matsakaita ne ba dogaye ne ba ba kuma ga gajeru ne ba misali dididi misali
an Aisha wa ummi salamata radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu aw yasum wa yasum
wannan hadisin shi kuma an karɓo shi daga gun sahabbai guda biyu iyayen mu'minai matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha radiyallahu anha yar sirna Abubakar da kuma ummu salama wacce ainihin sunanta Hindu bintu Abi Umayya an ce mahaifiyarta sunanta Atika mahaifiyarta da ita da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam baban su daya ita ma yar cikin gida ce da mahaifiyarta da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam baban su daya haka nan mijinta kuma wanda ya aure ta da farko Abu Salama shi kuma dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren shayarwa wato shi ma sun sha nono ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ta wajen Suwaibatul Aslamiyya ko kuma ta wajen Halimatu Sa'diyya sun dai sha nono ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan mijinta ya rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana bazawara kuma dama a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam guda uku mafiya ilimi shine nana Aisha kina na Hafsa sai kuma Ummu Salama wayannan uku sune suka cire tuta a cikin matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi an karɓo shi ne daga nana Aisha da Ummu Salama suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun al-fajr yakan riske shi alhali yana da janaba min ahlihi na daga janabar da ya samu daga iyalinsa sun mai yartasir sannan sai ya yi wanka wa ya su kuma ya ci gaba da azumi an fahimta dalilin da ya sa suka faɗi wannan hadisin fatawa suka ji Abu Hurairah yana yi duk wanda har alfajiri ya riske shi yana da janaba a jikin shi bai yi wanka ba to shi kenan a wannan ranar bai da azumi in ji Abu Hurairah shi kenan su kuma da suka ji haka suka ce a'a suka kira shi suka ce ai ba haka ba ne suka ce to ƙurewar magana dai ga shi nan ƙarewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfajir din yakan kito alhali yana da janaba a jikin shi sannan kuma ya je ya wanka kuma ya fita ya je sallah kuma ya ci gaba da azumin sa kaga shi kenan sai magana ta ƙare yayin da sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ji wannan fatawar tasu shikenan sai ya dawo daga kan tashi fatawar ya dawo daga kan tashi fatawar ya fito ya gaya mutane cewa fatawar su nana Aisha radiyallahu anha ita ce gaba da tasu saboda haka a saukar daga kan tashi fatawar a koma kan tasu kwarai da gaske wata rana ai wata mata ta taba zuwa ta same shi kace masa ina so kai min fatawa na tace ta yi zina ne ta yi ciki da ta yi ciki kuma ta haifi ɗan za a haifi ɗan sai ta kashe shi shin kana ganin Allah zai gafarta mai ce ina tabki ba ni gu kar zanabin ke shafi ni dike nan matan na mata kama kuka tana tafiya tana ihu tana kuka shine can sai wani ya same shi ya ce ya ake yi ne me ka gaya mata me ya ce ai kaji abin da ta yi sai kuma ya za ka gaya mata haka bayan ga Allah yana cewa قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله انه هو الغفور الرحيم يا راح يا مت يا راح يا مت هكا سيدنا ابو هريره يجي هكا شي كده سي كراتا يا مت نصيحه يجي كين دي abin da kika yi kamar laifi ne mai girma amma kike ki cigaba da dama ki tuba Allah zai gafarta miki shi kenan dama haka ake so malami idan ya bada fatwa idan an jima shi da kansa in yayi bincike ya gane kuskure a cikin maganar da ya yi sai ya dawo ya gaya wa almajiran sai ce da na ce muku kaza amma gaskiya na fahimci akwai kuskure a ciki ga yadda abin yake warware ba wani abu bane haka nan in ma wani ne ya gyara masa to mutum ya karbi gyara nan da nan ya gyara haka ake so in dai mutum dan Allah yake wallahi a'lam to wannan fatawar tasu ta nana Aisha da Ummu Salama shine wato magana ita ce magana mafi ƙarfi ƙwarai da gaske to shin yaya kuma matar da ke haila mace mai haila idan ta samu tsarki na'am mace mai haila sai ta duba ta je ta duba ta ga haila ta fa dauki amma kuma sai ga alfajir kuma yake to kafin ta yi wanka alfajir yake to ya za ta yi nan ma malamai sai da baka shi wasu malaman kamar maliku yace shikenan sai ta waye gari ba ta azumi ba ta iya ci ta ci ta sha ba ta azumi wannan rana amma za ta rama wannan azumi wasu malaman kuma suka ce tunda har jinin ya dauke kafin huduwar alfajir din shikenan sai ta dauki wancan hukuncin na mai janaba dan haka kawai ta je ta yi wanka ta ci gaba da azumi kana da azumin wannan ranar to kaga wato akwai sabanin malamai kenan akan wannan to shin yaya kuma hukuncin mace mai haila wacce ce bayan huduwar alfajir din matakil bayan ma an sallaci sallar asuba sai da duba ta ga jinin ta ya dauke yaya wannan wunin kame baki za ta yi ko kuwa za ta iya ci gaba da cin abinci ba na mazuka ci za ta iya ci gaba da cin abinci ta har zuwa lokacin da wato aka sha ruwa an sha ruwa shikenan washe gari ta sake daukar sabuwar niyya ta ci gaba da azumin ta tare da sauran mutane wallahu a'lam akwai tambaya nan 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 na haihuwa ma wato jinin bi don hukuncin haka ne idan mace da ta haihu sai ta duba dab da huduwar alfajir sai ta ga jinin ta ya dauke ita ma in ta samu dama ta yi wanka ta yi sahur kafin huduwar alfajir shikenan amma ba ta samu dama ba koda iya abincin ta samu ta ci idan bayan huduwar alfajir din sai ta yi wankan ta kuma ta ci gaba da azumi yayi kamar yadda mafiya yawa daga cikin malaman musulunci suka ba da fatan wallahu a'lam amin ina ganin insha Allah anan zamu dakata da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji Allah ya gafarta dukkan zunubanmu Allah ya zaunar da kasar mu lafiya guraren da ake fama da tashin hankali Allah ya kawo musu kwanciyar hankali da zama lafiya Allah ya tsare rayukan musulmai da dukiyoyin su ƴan uwanmu na Palestine Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah ka karya Yahudawa da Isra'ila ana ka karya kashin bayan kafirci a duniya ana ka karya kafirci da kafirai ana ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka ɗora su akan maƙiyansu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil man la ilaha illa bid-din wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa heen سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين